بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت داني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناتي قبدي دكراتم منا إلي من أصول الفقه واند مكي دوكا دقا لتاب من أصول مذهب الإمام مالك نا ابن أبي كف المحجوبي الولاتي الشنقيطي karatun da ya gabata mun yi magana ne akan annas mun yi bayanin ma'anarsa a takaice mun kuma yi dan bayani akan yadda ake gano menene annas wanda da wahalan sa da yanda malamai suka takure shi cikin abubuwa guda biyu wato al-alam wal adad duk da yake akwai wasu ƴan ƙara-ƙare da wasu suka yi suke ganin cewa ba wasu akwai wasu ibarat wanda ba nassi bane a asalin su a ka'idan su amma kuma za a iya sa su nassi saboda ihtimal din dayan raunin shi ya kai mu har kaman bai kai a tuna da shi bane bai kai a ce akwai shi ba wannan shine a ce ake cewa nass karatun mu na yau shine az-zahir malam ibnu abi kaf yana cewa wa zahirul kitabi wa zahiru min sunnati man bil fadl kullihi qamin wa zahirul kitabi dalili na biyu daga cikin dalilan al-Imam Malik wajen dogara cikin fitar da hukunce-hukuncen shari'a shine az-zahiru min al-kitabi was-sunnah wato ayar da ke cikin al-Qur'ani ko hadisin da ke cikin al-Qur'ani ya zama zahir ne idan aka ce zahir tun daga larabci mun san cewa ana nufin abin da yake a bayyane sabanin abin da ke bayyane kuma shine abin da ke boye wato abin da yake nuni mana shine aya tana iya zuwa tana da tana nufin ma'ana biyu amma daya a bayyane yake daya kuma sai an bincika an kwankwasa an bincika sosai sosai sannan za a iya gano shi to anan al-Imam Malik idan ya ga irin wannan to yana gabatar da az-zahir ne akan sauran baya aiki da su sai dai idan ya samu wani dalili da zai sa ya koma ya yi aiki da dayan marjo din wanda hanya ce mai faɗi ne buƙatar bincike insha Allah zamu dan taba wani abu daga ciki to a takaice dai wato daga cikin adillatul Imam Malik shine ya aiki da nassi abu na biyu kuma ya aiki da az-zahir menene az-zahir az-zahir shine ma'ana mafi rinjaye mafi bayyana daga cikin ma'anoni biyu ko fiye na ayar al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa az-zahir misalin sa ana kawo misali da Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yubayyit siyama min al-layl fala siyama lahu man lam yubayyit siyama min al-layl wato duk wanda bai niyyan yin azumi ba tun dare to babu azumin sa anan kaga zahirin wannan hadisin yana nufi da cewa niyya wajibi ne a cikin duk wani azumi da mutum ya niyyan yin sa amma wani zai iya yin tawili ya ce a'a ai ana nufin ne azumin farilla kadai banda azumi na nafila kaga wannan bayani ne wanda yana bukatun sai an yi bincike sannan za a iya gano shi to idan haka ya faru al-Imam Malik yana gabatar da ma'anan zahiri din akan ma'ana batini ko in ce ma'ana al-muhtamal akwai ayar Allah subhanahu wataala da take cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najis ya ku wanda kuka yi imani lallai mushrikai najasa ne to wannan najasa din a zahirin sa yana nufin najasa ne na cewa su din najasa ne inda suka taba najasa ne zai kuma iya yiwa yana nufin a najasa na ma'anawiyyi ne wato su akan kansu na jasa ne mutane ne masu marasu akhlaq marasu kaza to kaga wannan yana da ma'ana na zahiri wanda shine cewa sannan yana da ma'ana na batini to al-Imam Malik idan haka ya faru yana daukan az-zahir ya gabatar da shi akan al-ma'na al-akhar alladhi huwa al-marjuh. Akwai wasu abubuwa da ake cewa suna da sunaye daban-daban, ana kiran su da mutajalliyatul zahir, ana kiran su da muqtadayatul alfaz, ana ce musu kuma al-ihtimalatul ashra. Wato su ne sanda lafazi yazo to akwai ihtimalat wanda yake iya dauka wa'innan lafuz wa'innan ihtimalat din wa'innan muqtadayat din alfaz sune da sune ma'auni na gane az-zahir da wanda ba az-zahir ba. Misali wato misali idan da za a samu sabani tsakanin lafazi daya ya zama yana nufin al-haqiqa ko yana nufin al-majaz, wato lafazi daya zai iya zuwa yana nufin ko haqiqa ne ko majaz, wani lafazin zai iya zuwa yana nufin ko umum ko khusus, wani lafazin yana iya zuwa yana nufin itlaq ko taqid, wani lafazin yana iya zuwa ya zama yana nufin at-ta'sis ko at-takrar, wani lafazin yana iya zuwa yana nufin ta'sil ko ziyada. Haka dai wasu abubuwa irin wannan na ihtimalat din nan wanda duk sanda aka sami sabani ko yana nufin kaza ko yana nufin kaza to akwai janibi na daya ai janibi akwai column na gefen dama. Misali shine duk abubuwa da suka zo a wannan su ne ake nufi da az-zahir, su ake gabatarwa. Misali wato a takaice, misali idan da lafazi zai zo yana nufin ko haqiqa ko majazi to wanne zaka dauka? Allah subhanahu wataala misali yana fadi yana cewa kuma ba maganan Allah subhanahu wataala ba, misali in ce ra'aitu asadan, wannan ra'aitu asadan din nan naga zaki, wannan zaki din yana da ma'ana na haqiqa yana da ma'ana na majazi. Ma'anar sa na haqiqa shine wannan dabba din nan mai farauta wanda yake cin dabbobi da mutane. Akwai kuma ma'anar sa na majazi shine duk wani namiji mutum gwarzo wanda yake da gwarzantaka da sadokantaka, ana ce masa shi ma asad. To anan idan haka ya faru wanne zaka dauka? Zaka dauka haqiqan ne ko zaka dauka majazi ne? Malamai suka ce to zaka dauka mahaqiqa ne ba majazi ba, domin shine az-zahira irin wannan. Sana aya tana wani lafazi yana iya zuwa ya zama ko yana nufin umum ko yana nufin khusus. Ayar Allah subhanahu wataala ta zo tana cewa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Misali a cikin ayar nan na hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum, haka har zuwa karshe inda yake cewa wa an tajma'u bainal ukhtayn, haramun ne mutum ya hada mata biyu ɗan uwan juna, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ma yana aure da su. Wannan ayar tana nufin menene? Tana nufin ya haramta mutum ya hada ɗan uwa biyu a matsayin matansa. To anan ayar nan tana iya ta zama tana nufin umum, cewan wato matan nan ana nufin na aure ne ko na bayi, wato da na aure da wanda zai aura da kuma wanda zai zama bayin sa ne na sadaka ne. To wa'annan duka misali lafazin nan yana iya nufin umum ne, wato da bayi da matan aure dukan su la yajuzul jam'u bainal ukhtayn, wato bi halasta a hada mata ɗan uwa biyu ba. Zai iya yiwa kuma yana nufin ƴaƴa ne kadai banda bayi, domin ayar siyakin kamar ana maganan bayi ne, ana maganan ƴaƴa ne sanda ake maganan ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa akhawatukum da sauran su duka ana maganan ƴaƴa ne. Saboda haka wannan shi ma ana maganan ƴaƴa ne, an tajma'u bainal ukhtayn din, musamman kasancewan akwai wata ayar da ta nuna cewan duk abin da mutum ya mallaka kaman halas din sa ne, wato abin da ya mallaka ta hanyar siya, wato kaman bayi din kenan, inda Allah subhanahu wataala yake cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, har can yake cewa alladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Haka anan aka ce halas ne gare shi matansa da ya aura da kuma bayin da ya mallaka. Haga anan an ce bayan sa duk da ya mallaka halas ne, ya iya ganin su, su iya ganin sa. To amma yaya maganan ƴan uwa biyu kuma? Shin ya halas sun halasta gare shi ko ba su halasta ba? Wannan kaga akwai wato ayar nan na an tasma ubayna al-uqtayn din, shine akwai ihtimal guda biyu, ko dai ta zama tana nufin umum ko ta zama tana nufin khusus. To anan shine Imam Malik ya kan dauki umum ne ya gabatar da shi akan khusus. Hakanan ko ya zama tsakanin al-ifrad ne wal ishtirak, wato lafazi daya ko dai ya zama yana nufin ifrad ko yana nufin ishtirak, an san menene al-mushtarak? Al-mushtarak shine lafazi daya ya zama yana da ma'ana guda biyu, kaman kalmar ayn tana da ma'ana guda biyu ko guda uku ko sama da haka ma, tana nufin ido na wanda ake gani da shi ko kuma mabubbugar ruwa shi ma ana nufin sa da ayn ko kuma kudi ana kiran sa da ayn ko ash-shams rarana ita ma ana kiranta da ayn da sauran sunaye daban ba za mu sa al-jasus ba wato dan leken asiri wanda shi ma ya kamata shi ma ana kiran shi da wannan to amma shi ana kiran shi da wannan ne saboda majazan ba saboda hakika ba ko mun riga mun gama da maganar al-majaz to idan lafazi yazo zai iya nufin hakika zai iya nufin majaz wanne ya kamata ka dauka kamar lafazin an-nikah wasu suna daukan nikah a matsayin cewa hakika ne fil aqdi daura aure shine an-nikah wasu kuma suna ganin cewa al-waqt shine an-nikah wato saduwa da mace da namiji shine an-nikah to anan sai ka dauke shi akan cewa yana nufin daya din ya sai a ce ka dauke shi yana nufin biyu me yasa saboda san da ka dauke shi yana nufin ma'ana biyu duka akan ishtirak to ba zai yi kai aiki da ayan nan ba sai ka nemo dalilin da zai sa kai aiki da shi da zai bayyana maka wanne ake nufi wato idan da ayan misali Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce misali ko ayar can da take haramta nikah ga muhrim ga wanda yake aikin haji misali wanda yake aikin haji an sani haramun ne nikah akan sa to anan nikah din nan da aka fadi shin yana nufin daura auren ne ko ko yana nufin saduwan ne sai mutum ya ce to tunda mushtarak ne shikenan bazan aiki da wannan ayan ba bare in halasta maka yana duka kawai wannan shine ma'anar mushtarak kaga zai bata aiki da ma'anona biyun to amma in ka dauke shi akan ma'ana daya ne ka huta sai ka dauka akan daura auren ne ko ka dauka akan wancan ne haka nan zai iya zuwa yana nufin al-istiqlal aw al-izmar wato lafazi ko ta'bir ko kuma jumla ta zo tana nufin istiqlal wato duk abin da aka fadi din nan daidai ne haka ko kuma yana nufin izmar akwai abin da aka cire aka kaddara wannan yana faruwa misali akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu an yuqattalu wa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ard wato sakamakon wadanda suke yaki da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam suke yada barna a doran kasa to shine mene an yuqattalu aw yusallabu akashe su ko a tsire su ko a autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanki hannayen su da kafafun su akan sabani a yanki hannun dama da kafan hagu aw yunfu min al-ard ko a kore su daga garin su wannan ayar wasu sai suka ce wannan lafazin yadda yake nan istiqlalan haka yake wasu kuma sai suka ce a akwai izmar ana nufin innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu an yuqattalu idha qatalu أو يصلبوا إذا صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا فعلوا دون ذلك wato idan suka yi kisa a kashe su wannan shine hukuncin idan kuma suka tsire wani a tsire su idan kuma suka yi wani abu kaman na kwacen kudi ko cutar da dan adam ko razanarwa da sauransu irin yadda ake fama da irin su kidnapping a yanzu wato sace mutane domin daukan fansa irin wayannan aka ce to sai a ba su hukuncin da bai kai wa incan ba amma idan sun yi kisa to kisa ne idan sun tsire wani to tsirewa ne idan kuma suka yi laifin da ya kasa da wannan sai a kaman a ce an yanke hannun su na dama da na da kafan hagu ko kuma an kore su daga kasan su wannan shine wasu malaman suka tafi akai amma wasu sai suka ce a za mu tafi akan az-zahir ne az-zahir kuma shine babu wani izmar a ciki yanda ayar nan tazo haka take innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard wato imam shine zai hukunci yanda ya ga laifin nan girman sa sai ya ce to ko kisa ne akan ka ko tsirewa ko yanke hannu ko wane ne da sauransu din nan wayannan wato imam ke da zabi babu izmar a ciki kaga anan mun yi magana akan cewa lafazi da yana iya nufin hakika ko majazi sai mu gabatar da hakika ko ya zama yana nufin umumi ko khususi sai mu gabatar da umumi ko ya zama yana nufin ifradi ko ishtirak sai mu gabatar da ifradi yanzu kuma muka ce ko ya zama yana nufin istiqlal ko yana nufin ithmar abu na gaba daga cikin wayannan muqtadayat na alfaz din ko kuma al-ihtimalat al-ashra din nan shine al-itlaq wa at-taqyid lafazi yazo yana nufin itlaqi ko yana nufin taqyidi misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk in dai mutum yayi shirka to Allah subhanahu wata'ala zai rusa ayyukansa gaba daya. Sai malaman Malikiya suka ce ai shirka gaba dayansa yana rusa aiki ne gaba daya. Wasu kuma suka ce Imam Shafi'i sai ya ce a'a ai ba ana nufin shirka kawai daga an yi shirkan shikenan ya rusa aikin mutum ba, ana nufin idan ya mutu da shirka ne aikin sa ya rushe. Kaga anan malaman Shafi'iyya sun ce akwai taqyidi a ciki, malaman Malikiyya kuma a asalin su na ce wansu suna gabatar da az-zahir ne akan muhtamal ko akan mu'awwal, sai suka ce a'a mu za mu dauki wancan ma'anan ne na al-itlaq dinnan. To haka akwai wasu ma'anoni daban-daban wanda ihtimal na iya shiga cikin su, kaman bayan mun yi magana akan wa'innan akwai irin su at-ta'sil wa ziyada. Lafazi yana iya zuwa yana nufin ta'sil ne ko kuma yana nufin ziyada, sai ka gabatar da at-ta'sil din. Ko yazo kai tunanin cewa yana nufin tartib ne ko kuma at-taqdim wa at-ta'khir. Misali ayan tan na suratul mujadala na zihari alladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahiru raqabatan min qabli an yatamassa. Wasu malamai sai suka ce ai akwai taqdim wa ta'khir ne, walladhina yuzahiruna min nisa'ihim fatahiru raqabatan min qabli an yatamassa thumma ya'uduna lima qalu. Haka suka kaddara suka ce ai akwai taqdim wa ta'khir, amma asali shine akwai wannan ayan tana kan tartibin ta ne akan haka Imam Malik ya tafi. Kuma in aka tafi akan wannan sabanin to kowanne zai iya sabawa wajen fitar da hukunci daga cikin wannan ayan. Misali Imam Malik sai ya ce to ai kenan ayan, tunda ayan nan tana kan tartibin ta ne, to duk wanda yayi zihari yayi niyan ya dawo da matarsa to ba zai iya dawo da ita ba har sai yayi wannan kafaran. Su kuwa suka ce a'a ai da yayi ziharin nan kawai automatically sai yayi wannan abin, ko da zai dawo da matan ko ba zai dawo da ita ba. To haka dai akwai ihtimalat ashra da muka sani wanda ana gabatar da az-zahir daga cikin su a ko da yaushe. Wannan zamu tsaya a daidai nan a cikin karatun ma'anan az-zahir. A karatu na gaba insha Allah zamu ga menene dalili na uku da al-Imam Abu al-Imam al-Wallati ya fadi ko al-Imam Ibn Abi Kaffal al-Mahzubi ya fadi a matsayin shine dalili na uku wajen al-Imam Malik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.